إلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارككم الله. السلام عليكم ورحمة الله. barka mun tada amma yammaci na lahadi wanda ya dace da shagar zai tare ramadan a wannan shekara ta 1400
bayan jiran da sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma sabon madina wanda kuma shi ya maki na tara
ga watan kwada shekara ta 2003 miladiya. je idan ba manta ba mun shiga cikin farkon suratul nisa, mun karanta aya ta 1, mun karanta aya ta 2, har ma mun karanta aya ta 3. amma saboda wani dalili zamu tashi dai daga kan aya ta 3 din. akwai wata takarda guda ɗaya wanda wani bawan Allah ya rubuto mun mai suna Ibrahim Abdulkadir, a ciki yana magana cewa akwai kissa da na kawo ta auren Ummu Kulthum yar Ali bin Abi Talib da Umar ɗan Khattab, cewa kissa ce da'ifiya, har kuma yi ishara zuwa ga inda aka nuna da'ifancinta. to dai kuma sai in yi masa bayanin inda aka nuna sahihancinta, sai ya duba cikin Silsilat al-Ahadith as-Sahiha juzubi na farko. na karanta kissar da daɗewa ya kai shekara 10 ko sama da haka, don haka ba zan iya tunan shafin ba, amma dai tabbas a cikin Silsilat al-Ahadith as-Sahiha ne na Sheikh Nasiruddin al-Albani. kai ma inda kai nuni ka ce shi ya da'ifanta, sai kai muqarana tsakanin maganar da ya faɗa a can da wanda ya faɗa a can gurin, saboda shi hadisi da'ifi iri biyu ne. akwai da'if da'afan shadidan wanda babu yanda za a yi la ya tasawwa bi hali min al-ahwal, akwai kuma da'ifun munjabir allazi yatakawwa bil mutaba'ati wa shawahid. sanan ne wannan a cikin malaman hadisi, da aka ce da'ifi kada ya kai shiru magana ce mujmala, kada ya kunu da'afun shadidan bi haythu la yatakawwa bil hali min al-ahwal. wato idan an ji hadisi da'ifi da'ifun jiddan, kaga ba yadda za a yi gyaru ta kowace hanya. amma idan an ji hadisi da'ifi kada ya kai shiru, zai iya zama da'afuhu munjabiran bi haythu yatakawwa bi maji'ihi min turuqin ukhra, sai zan cewa min bab al-hadith al-hasan bi ghayrihi. da haka ina fatan za ka duba wancan littafi da na maka bayani. Allah ganar da ku, kuma Allah saka maka da alkhairi. za mu tafi kamar yadda na faɗa da kan aya ta uku. wa in kuntum Allah ta kafi
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَعَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ تُبْدُوا لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا.
وَبَنِي يَقُولُ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, idan kuna jin tsoron cewa ba za ku iya yin adalci ba fil yatama dangane da yara marayu da ke hannunku, kuna tsammanin ko kun yi yarin gaya a cikin zatonku rashin yin adalci a gare su, in ku za ku aure su ba za ku iya ba su sadakin da ya dace da matsayi irin nasu ba, ko in ku za ku aurar da su ga ƴaƴanku kila ba za ku iya sanya sadaki da ya shafe su da ya dace da matsayi irin nasu ba, to sai ku kyale su fanki ku auro ma saba lakum minan nisa, adadin da ya daɗa a gare ku na mata masna ko biyu wa thulatha ko uku wa ruba'a ko kuma hurfudu. lafazin fankihu ma saba, an saba a larabci lafazin man yadullu ala al-atim, lafazin ma yadullu ala ghairi al-atim, da anan sai a ce fankihu man saba lakum minan nisa, ko auri wadda ta yi muku daɗi a rai cikin mata, domin man shi ne ke nuna wanda, mako yana nuna abinda, wato abinda yake ba mai hankali ba ke, to sai malamai suka ce saboda me aka yi amfani da kalmar ma a nan gurin a madadin kalmar man, waɗansu malamai ɗin suka ce linuqsani aqlin nisa'i bil muqarana ma'a uqulir rijal, dan su hankalin ƴaƴa mata idan an kwatanta da na ɗaya namiji nasun yana ƙasa, dan haka ne ma aka ce a wurin da ake buƙatar shaida biyu wurin dukiya ake buƙatar shaida biyu maza, to a iya samun namiji ɗaya da mace biyu. Wastashhidu shahidain min rijalikum fa in lam yakuna rajulain fa rajulun wa imra'atan mimman tardawna min ash-shuhada an tadilla ihdahuma wa tudhakkira ihdahuma al-ukhra, to kaga saboda hankalin su yana ƙasa da hankalin ɗaya namiji shi yasa aka kusanta su zuwa ga ma sama da kusanta su zuwa ga man, haka waɗansu malaman suka ce. Waɗansu malaman kuma suka ce a'a, man ana amfani da ita dan zatin ɗan adam ɗin shi kansa, amma idan ana nufin sifarsa ba zatinsa ba sai a ce ma, domin sifa reshe ne na zati ɗin, zati shi ne gangan jiki, sifa kuma wato ainihin wani abu ne wanda yake maƙaluwa a kan gangan jiki. A nan gurin Ubangiji Ta'ala na maganar sifar ƙyamata kasancewarta budurwa ko bazawara, da haka sai aka ce fankihu ma, ko ambaci wanda sifarta ta dace da ku dafa aura ɗin, sawa'un budurwa ce wanda take da sifa ta budurci ko kuma bazawara ce mai sifar kasancewarta bazawara, kaga sifa ake magana ba zati ba, da haka sai aka kawo ma a madadin kalmar man. Ina fatan kun fahimta shine ma'anar fankihu ma fa balakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba, fa in khiftum alla ta'dilu, idan kun yi tsoron ba za ku iya yin adalci ba yayin da za ku yi aure sama da ɗaya, fawahidatan sai ku takaita akan ɗaya. Mun yi bayanin adalci a jiya, bangalorin da yake wajibi namiji ya yi adalci a tsakanin matansa yayin da yake da mace sama da ɗaya, biyu ko uku ko huɗu. To anan gudun sai Allah ya ce idan ba za ku iya yin adalci ba to sai ku takaita akan guda. Wannan sai ya nuna mana cewa wato ainihin mutum baya yin aure sama da ɗaya sai in zai iya yin adalci, sai in yana da tabbas in zai murƙushe son zuciyarsa. Adalcin nan kuma shi ne wajen kaso da siyarwa da tufafi da matsuguni kamar yadda muka yi bayani jiya, amma ba adalci na so a zuci ba, domin so a zuci ba yadda za a iya daidaita da kujewa matanka guda biyu a cikin zuciya ya zanto wannan kashi 50 wannan kashi 50, dole wata sai ta samu 51 wata ta samu 49 ko ta samu 60 wacan 40 ko 70 wacan 30. Ubangiji Ta'ala yake cewa walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa'i walau haraktum, ba yanda za a yi ku daidaita san da kuke wa matanku ko da kun so haka din, ko da kun kwadai su kun sa himma akan haka din, da haka fala tamilu kullal maili, kar ku karkata gaba daya. Lalle za ku karkata amma ba gaba daya ba, karkata ta son zuci wannan ba za ku iya hana kanku ba, amma karkata ta zuci da aiki da mu'amala to shine aka ce kar ku yi gaba daya. Fatazaruha kal mu'allaqa, dan sai ku mai da ɗayan su kamar ƴar kallo, ita ba mai miji ba, ita ba maran miji ba, ba mai miji ba bata samun abin da wutan take samu, ba maran miji ba dan gashi sunanta mai miji din shine al mu'allaqa. Ina fata an fahimta. To wannan yin adalci shine sharɗi, duk wanda ba zai yin adalci ba kenan ba zai yin aure na biyu ba. Sannan banda adalci kuma akwai batun siyarwa, dukkan mutumin da samun sa yana da ƙarfin da zai siyar da mace ɗaya ne, albashinsa a wata, abin da yake samu a kasuwa, ƙarfin jarinsa zai iya riƙe mace ɗaya ne, to a nan wurin kuskure ne sai zai ƙaru ta biyu, yace wai zai dogara ga Allah ya tawakkali ga Allah. Wannan kuskure ne ba tawakkali bane, ganganci ne da shiga a haka. Ka'ida sai ka san samunka ya dace na ka riƙe mata biyu, baya ga samu na ka riƙe mata biyu kuma sai in ya zanto sha'awarka za ka iya gamsar da bukatun mata biyu, ko mun samunka ko kai ka fi kowa kuɗi a garinka, inda kawai ado za ka yi da matan ba ka da ƙarfin sha'awar gamsar da bukatunsu to sai dai ka taƙaita a kan ɗaya. Ina fata an fahimta. Wato abubuwan nan uku dole sai mun yi izina da su. Farko ka tabbatar za ka yi adalci. Na biyu ya zanto samunka zai iya riƙe masa sama da ɗaya, biyu ɗin ko uku ko huɗu. Sannan kuma na uku ya kasance sha'awarka game da ƴa mace za ka iya biyan bukatun ƴaƴa mata guda uku ɗin, in huɗu ne ko in uku ko in biyu ne, amma matuƙar kai bukatar ka ta ƴa mace ɗaya ne kuskure ne ka ƙaro ta biyu, bukatar ka ta biyu ne kuskure ne ka ƙaro ta uku. Ina fata an fahimta. To akwai abin da mutane da dama suke cewa mai mace ɗaya sai a ce da shi mara adalci, to ko ya ga wata ma ba za a yi da ganin wata sabon da shi ba adali bane ba matarsa daya to anan gurin nake so in ce mai mata daya ma wanda da yake yin ta biyu dan yana jin tsoron kare zalunci shine mai adalci cikakken adali kenan sama da yayi ta biye zalunci gare tsaya ta daya dai in yana jin tsoron zalunci a lokacin ya zama mai adali ina fata an fahimta wai to yau na zama lauyan masu mata daidai kenan ko fa in kuntum Allah ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum ku takaita da daya ko kuma abinda damun ku ya mallaka Allah ce zalika adana Allah ta'ulu hakan shine yafi kusatar da ku ta yadda Allah ta'ulu ba za ku karkata zuwa ga wanda kuka fito ba hakan ce ala ya'ulu idza mala ko kuma idza jara adana Allah ta'ulu shi yafi kusata ku ta yadda ba za ku yi zalunci ba wa atin nisaa sadaqatihinna nihla ku baiwa mata sadakin nihla waɗansu malamai sun fassara nihla cewa atiyya a matsayin kyauta kyauta daga Allah zuwa ga su matan wanda ya wadabta a kanku ku ne masu bayarwa ko mu fassara nihla da cewa wajibi ku baiwa mata sadakin su wanda yake a matsayin wajibi a addinance ko mu fassara nihla cewa diyana wa milla wato ku baiwa mata sadakinsu wanda Allah ne ya shar'anta shi addini ne saukakke daga sama Allah ya ce a wasu ana wannan magana ne ko dai zuwa ga su mazaje ko kuma zuwa ga wakilan mata idan an ce zuwa ga mazaje kaga namiji dole ya bada sadaki idan an ce zuwa ga wakilin mace a ce lokacin da ya karɓi sadakin ya karɓa ne ba dan yace ba ya karɓa ne a matsayinsa na wakili wakilci idan ya karɓa sai digina sai ba ta kayanta sai ta faɗi mai take so a yi mata biki mai take so a sai mata ya halatta ya ba ta shawara da abu mai amfani da za a kai mata su je gidan mijin ko a ajiye mata ko dai wani abu ma'ana dai sadaki haƙƙin kiyamata ne wannan aya kamar wato tana mayar da martani ne dangane da al'adar larabawa a lokacin jahiliya wanda wakilai na mata idan sun karɓi sadaki sai su tore a aljihunsu ba sa baiwa ya mace sadakinta sai Allah ta atun nisaa sadaqatihinna nihla ko ba su sadakin su wanda yake kyauta ce ta musamman daga wajen Ubangiji ko kuma ta sai nihla wanda yake wajibi ne Allah ya wajabta a basu fa in tabina lakum an shay'in minhu nafsa idan ransu ya dadada an shay'in minhu dangane da wani abu na sadaki din gare ku lakum gare ku suka ce a basu fa kuluhu hani'an mari'a to ya halatta ku ci hani'an a matsayin sa na daddadan abu na halal sannan mari'an wanda yake mai kyakkyawan karfi wanda babu tambaya a kai abin nufi bayan ka bayar da sadaki na 10,000 ko 20,000 an daura aure da aka kawo ta gida sai ta zo ta ce ga sadaki kuma na baka tota ko ta ce a gashi 10,000 ne kuma zan rike 10 ko 10,000 zan rike 5 ko 5,000 zan rike 10 ka ba ta ci gaba daya ko ta rike wani abu daga ciki ka ba ta wani abu duk ya halatta sai ne fa kuluhu hani'an mari'a ubangiji yace wala tusufu faha'a amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyaman a wata qira'a ja'ala Allah lakum qiyaman wala tusufu faha'a kada ku baima wawaye amwalakum dukiyoyinku allati ja'ala Allah lakum qiyaman wadanda ubangiji ya sa su zaman su ne tsayuwar rayuwarku kar ku ba su dai idan kun ba su sai su yi almubazzaranci sai su salwantar da ita malamai sun yi sakanin kan wa ake kira sufaha a cikin wannan aya waɗansu malamai suka ce yara ƙanana wanda ba su balaga ba ballantana su kintsu kada ku ce da an raba gado za su ɗauka ku ba su dai idan kuka ɗauka kuka ba su wani a ce an ba su 100,000 gadonsa wani an ba su 1,000,000 gadonsa sai salwantar da ita dukiyar tasu ce amma sai Allah ya ce tasu saboda ita dukiya wata aba ce wanda mutum baya iya cin moriyarsa shi kaɗai domin idan kana da ita a hannunka ba ka morewa sai ka rabu da hannunka ga naira 100,000 a aljihunka ga mangoro ga lemo ga ayaba ga kaji ga tsire ga balangu ga kilisi kana son 100,000 ɗinka kar wani abu ya rugu kuma kana son wancan ya za a yi kina ka ga ba zai yi ba amma idan ka saki sai wancan ya zo to shi kuma wancan kilisin ya zama masa kaya so yake rabu da shi yanzu kuɗin hannunka yake ciki sai Allah ya karanta ya karɓi kuɗinka ya ba ka kilisi dan kar kilisin ya yi maka kwantai ya karɓi kuɗi ya ba ka gasasshiyar kaza dan kar ta yi maka kwantai ya rasa inda zai ajiye lokacin da kuɗin suka je hannunka ka ji karɓi kaza kaga dukiya ta zama taku ku duka sai Allah ya ce wala tu'tu sufaha'a amwalakum ai dukiyar tasu ce su marayun, amma sai Allah ya sa mata suna tasu, dan idan ta tsaya kowa zai amfana da ita, idan ta wargaje ta lalace kuma kowa zai hasara. Shi yasa lokacin da kake wa dan uwanka bakin cikin samun ta, kamar kana wasan ta ne a sakaice baka sani ba, dan koya idan da arziki a garin ku ya fi a ce a wani wuri ne daban, dan idan ku kun suna sakinetin a tsakankanin jama'a ba a rike su ba tak, to kai ma sai a zo har yadda za a aika samu, ta hanyar saye da sayarwa, ta hanyar aikatau, ta hanyar kwadago, dan Ubangiji ta'ala ya tsara rayuwa wani ya mori da wani. Al insanu madaniyun bi sabai, dan adam ba yadda za a yi rayu sai shi da suwa ne, ba zai rayu shi kadai ba, duk sarautarsa, duk kuɗinsa, duk malantarsa, duk ji da kai ɗinsa sai ya takuri da sauran mutane sannan ya rayu. Annasu lin nasi min badwin wa hadiratin ba'dun li ba'dun wa in lam yaskuru khadam, mutane masu hidima ne wa mutane, mutane laburorin mutane ne, wani yaron wani ne, wani ubangidan wani ne, wani mai wa wani hidima ne, ba'dun li ba'dun sashin sanayewa sashin hidima, yan ƙauye da yan birni kowa na buƙatar kowa, duk birnin tun ɗan birni yana son ɗan ƙauyen da zai san mako ya kawo kayan lambu daga ƙauye don a siya a birni, duk ƙauyen tun ɗan ƙauye yana buƙatar ɗan birnin da zai je ya fito da kuɗi a banki don idan ya fito da kayan lambu ya siya, shi ya ba shi kayan lambu ko ciyawa ko kuma ya karɓi kuɗin ya koma garin su. Haka Allah ya tsara rayuwa, da haka sai Allah ya sanya wa dukiyar da ke sama rayu yake dukiyarku. Kar ku ba su dai, in kun ba su za su tarbanta. A bisa ga malaman da suka ce as-sufaha'a ana nufin marayu, waɗansu malaman suka ce as-sufaha'a a nan gurin ana nufin mata, da haka ba a bai wa mutu dukiyar ta rike, ko kuma ko da ta tafi sai dai mijin ta rike mata, amma wannan zance-zance ne dha'ifi. An fahimta ko? Mace ba wawa bace ba, tana da hantu. Yadda za a iya samun namiji ya wauta, a iya samun wawa daga cikin mataye kuma. Yadda ake iya samun namiji mai hankali, a iya samun mai hankali kuma cikin mata. Da haka in ma da larabcin ana nufin ƴaƴa mata ne, da ba za a ce sufaha ba, domin sufaha din jam'i ne na mazaje, tafi sufaha, an gane ko? Amma da mata ne sai da ake sahai, an gane ko? Wato ba zai zama ya zanto cewa sufaha ba, ko safai, wato ba zai zama sufaha ba. Wala tutu sufaha a amwalikum, wadanda suka ce as-sufaha ba wai lalle ne ya zama maraya ba, dukkan mutumin da yake ko ba maraya ba ne, dukkan da yake ko da ba yaro ne kankani ba, mutum ne da girmansa da hankalinsa, amma ana ganin yana da almubazzaranci wajen kashe kuɗi. Abinda za a yi ne ya kamata a ce naira 100 ta rike shi sai yake kashe 500 biyu ne, ko a yi ne ya kamata hidimarsa ba ta rike 500 ba sai yake kashe 1,000 dubu ne, ko a yi ne ya kamata 1,000 ce za ta rike su da bukatunsu sai yake kashe 5,000. To wannan ya zama wawa, ya kamata a rike masa dukiyarsa, a rinka ba shi daidai yadda ya kamata ya kashe, sai a yi masa gata, kotun musulunci ta rike dukiyarsa, a rike akawun ɗinsa, sai ya kasance kullum ya zo a gaban alkali a rubuta cek daidai abinda zai kashe a ranar a bashi je banki ya karba, saboda kar a bashi da yawa ya je ya albazuranci. Duka mutumin da zai taro abokanansa wajen mutum 10 ko 15 a je gidansu nima duk ya yanka musu tiket su shiga, to kaga wannan ya kamata kotu su rike masa kudinsa don wawa ne. Haka duka mutumin da zai biya tiket daga nan gurin ya tafi Lagos don kallon kwallon kafa, ko ya tafi Kaduna, ko ya tafi Abuja a jirgin sama, kila ma da abokai 5 ko 6, ya biya musu hotel, ya biya ticket, ya biya hidima, har ma ai tata a ciki. Irin waɗannan dukkan su wawaye ne, wato ana rike dukiyarsu ne sai sun yi hankali sai a bar su. A ka'ida ta musulunci take, ba ta akai mahaukata ba ne ba, kun san akwai bambanci tsakanin wawa da mahaukata, wato wawa wanda bai san ciwon kansa, mahaukaci ko wanda gaba ɗaya ma ba ya da hankali, to su ba wai mahaukata ba ne, su masu hankali ne, amma dai kuma wato akwai nau'i na wauta ta tare da su. Dan kashe dukiya cikin abin da yake saban Allah ba abin da yake fi wauta. Kashe dukiya cikin abu ko da na halal ne, amma sama da abin da ya kamata a kashe shi ma wannan nau'i ne na wauta. Masu irin wannan rike kuɗinsu ake sai a yi musu hajaru. Shine wala tusifu faha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqtuh. Ubangiji yace idan kun rike dukiyar, warzuquhum fiha, ku dan rika ba su wani abu na kashewa a ciki. Ibn Asir yace da Allah ce warzuquhum fiha, bai ce warzuquhum minha ba. Ya wannan ya nuna a sai idan an rike dukiyar ba ajiya za a yi ba, ana iya sarrafa ta, a sai masa hannun jari a wani kamfani, to ana masa kasuwanci tana haɓaka. Da haka sai aka ce warzuquhum fiha, inda kawai a ajiye take ɗiba ake, da sai ake warzuquhum minha, amma fi tufidu zarfiya, cikin abin da yake karuwa na riba yau da gobe ake ɗauka kuma a bashi, kaga akwai riba ce, domin ajiye kuɗi kadai ba tare da an sarrafa su ba asara ce a tattalin arziki. A siyasa ta tattalin arziki ta haɓaka dukiya, mutum ya ajiye naira 100,000 a banki sati 2 sati 3 ba tare da an sarrafa ta ba, hasara ce. amma a saya a sayar shine abin da yake kawo dukiya ta haɓaka. To amma waɗanda ba su gane ba sai su samu kuɗi masu duk sai su ajiye a banki, in su sun za su rika samu na banki ya wadace su, su kuma wannan riba ce. Ubangiji kuma ta'ala ya ce yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat, za ka ga kuɗin da yawa amma ba ka iya biya maka bukatunka kuma ba ka da kwanciyar hankali. Wato kun ga idan an bi wannan ka'ida da ke cikin wannan aya, sai shakka babu siyasar musulunci wajen gudanar da dukiya kyakkyawar siyasa ce wadda take tabbatar da arzikin mutum ɗaya da arzikin gari duka. Domin dukiyar ɗan uwanka a ce ka rinka ji a jikinka kamar taka ce, kaga kenan yadda za ka tsare taka za ka tsare taka, shi ma yadda zai tsare taka zai tsare taka, yadda kake jin takaicin taka fi salwanta haka kake jin takaicin taka fi salwanta. A ce tsakanin uban gida da mai gida haka ne, tsakanin laborori a kamfani da shugabanni masu kamfanin duk haka ne. Wato su suna tattalin kar su lalata masa dukiya, shi yana tattalin kar haƙƙinsu ya matsale. Kowa na ƙoƙarin haka, ba sai Allah ya sa arziki a cikin dukkan dukiyoyin mu. Amma abin da yake faruwa shi ne kamfanoni da ƴan jari hujja suka yi, sai su ɗauki ma'aikaci ba sa kare masa bukatu na kasancewar sa ma'aikaci, ba su lura da wato kiwon lafiyarsa, ilimin ɗansa, waye ɗinsa, bukatunsa, duk sai dai su bukatunsa su tsotse ma'aikaci. Akwai kamfanonin da ko sallah ba a barin mutum ya daidaita sallah a kan lokaci, dan suna ganin wannan zai kawo raji dangane da production din da ya kamata labor yayi. Da haka idan ya shiga yana karkashin inji da kojin inji har ya fito, sai ga mutum cikin shekara goma inji ya kuɗar da shi, ƙarin inji ya kusan kurantar da shi, ko bai samu abin da ya fi ƙarfin ci da ya ci da shaɗinsa ba shi da na iyalin. Yan jari su da kuma sun ɗauke kuɗin sun je sun kai bankunan ƙasashen waje, ana sun ajiye suna samun riba da dala suna shigowa da ita, suna kashewa suna fataka suna abin da sauran. To wannan shi ne ke karya arzikin ƙasa gaba ɗaya. Shi ke sa Allah ya zare albarka a cikin dukiya. Ana samun albarka ne in akwai tausayi a cikin tsarin aiki. Leburanci kake mun a gidana ni da kai, ko kuma leburanci a kamfani na, dole a kawo wani tsari, kuma dole gwamnati ta zura ido ta ga haƙƙin ma'aikata yana fita ko baya fita. Dan me waɗansu kamfanoni baƙi ɗan filali na ƙasashen waje za su shigo da mashinansu, su shigo da komai ɗansu, abinda suke so a nan gurin aliyadul amila lebura, sai kuma a ba su leburoci kyauta kuma su rinka musgona musu, suna wulatanta su, ba su haƙƙinsu da ya dace. Kuma gwamnati ta zura ido ba don kawai ba, saboda manyan masu jari a kamfanin akwai manyan jami'an gwamnati, ko kuma su masu jari a kamfanin suna sallamar manyan jami'an gwamnati, shi yasa sai haƙƙin talaka ya zanto kullum a ƙasa. To abin da zai faru shi ne kai talakan ya sha wahala, sakamakon shan wahalarka kuma Allah sai ya rama maka a jikinka, sai da kika kusan hanci ba ka taɓa masa haƙƙinka, kai da ya kamata ka bi masa kado ta hanyar tsara doka, sai Allah ya ƙwato masa haƙƙinka. Yasa kai cikin wahala shi ma cikin wahala, kana da kuɗi, kana da motar shiga, kana da generator a gida automatic one da an kashe wutar lantarki ya tashi da kansa, amma lokacin da ka sa wannan baka yi tunanin zai iya motsin dawon ba, wata rana zai mutu, wata rana za a wayi gari ba diesel, wata rana za a wayi gari ba kaza. Lokacin da kake cikin office din gwamnati, generator da nan ka rike ka, wato generator ka bai fi ƙarfin ka rike shi ba, diesel din da zaka sa generator bai fi ƙarfin ka ba, amma daga lokacin da kai retire, daga lokacin da aka wuri juyin waina ya zanto ba ko ne a gwamnati ba, waɗansu ne suka karɓi gwamnati aka sauke ta, sai ka gane ake abin da kake samu ko da generator gidanka ba za ka iya rike ba, sai ka gane illar da kewa kasar ka da baka sai maka aka biya da nefa ba kuntun, sai ka gane kuskuren da kewa kanka da baka sai maka aka samu ruwan sha na dukkan gari ya ayi hannansu da kowa kowa ya sha ba, sai ka ɗauka bohun ɗinka ya wadatar maka, sai da ka sauka daga ofis ko aka sauke ka ko aka yi maka ritaya kila ma aka maka bai ta da kulli, sai ka gane cewa bohun ɗin gidan kama ba za ka iya gyara shi ba idan ya lalace. Wannan shi ne abin da jami'an gwamnati ke ciki, ko a wahayi ko mu a wahayi, inda sun gane dukiyar duk tamu ce gaba ɗaya, za a tsaya a duk tsari na Allah, tsari na manzon Allah, da shike nan ba wanda zai sha wahala. Ina fata mu yanka. Ubangiji ta'ala ya ce wala tusifu faha amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyaman, ko ja'ala Allah lakum qiyaman warzuquhum fiha waqtuhum, warzuquhum fiha kutiyad da su daga cikin dukiyar, shi ne ma'anar warzuquhum waqtuhum, kuma ku yi musu tufafi daga cikin dukiyar su in kun rike musu, za ka rinka ba su daidai bukata na ci da sha da sutura da sauran bukatu ko magani ko makaranta. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, ku rinka faɗa musu magana mai daɗi, cewa ai in Allah ya sa ka nutsu, in Allah ya sa ka shiryu, in ka zama daidai, ai dukiyar ka taka, ai kai za a ba ma taka ba, kai ya kamata a ba ta wani wanda yake cikin hali matsanancin wanda kake ciki da kai ma sai a baka ka rike maka, shi ne qulu lahum qawlan ma'rufa, wazi gargadi nuna maka cewa dukiyar ba rike maka akai ba, ba kwace akai maka ba, za a baka nan gaba, shi ne ma'anar qulu lahum qawlan ma'rufa. جلتم
وبطن اليتامى حتى إذا بلغ النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا
وبجلس وبتن اليتامى تجربوا ثم رايو إذا سن جرما حتى إذا بلغوا النكاح هل يزوى لوقف دزاس يسا أولي سن زنو بالغي فإن آنستم منهم رشدا تو إذا كن حلالو كليا لكم إن تتردسوا فادفعوا إليهم أموالهم تسيكم إيكا مسجوكيو ينسو ولا تأكلوها كدك تزاكو سن يمسجوكيو إسرافا وجن المبذران وبدارا da wajen hanzari da gaggawar an yakbaru kafin su girma a'a lalle su tsare musu dukiyar su wato wannan su ne sarka guda biyu da ake danka dukiyar maraya a hannunsa ko kuma dukiyar duk mutumin da aka rike masa dukiya a sakamakon mauta ko sakamakon rashin lissafi ko rashin hangen nesa idan aka rike masa dukiyarsa to daga baya za a ba shi idan wannan sarka sun fita abu na farko albulug ya zama baligi abu na biyu ar-rusd ya zama shiryayye kin tsotse kaga baligi wato yaro karami ba za a ba shi dukiya sarki tsotse ma'ana koda ya balaga in baya da kinki baya da kiri mai zama wato mai sanin ciwon kansa ba za a ba shi dukiya wannan sun sharda biyu idan sun samu sai a ba su ajiya Allah ce wa atil yatama amwaluhum ku ba su kaga wannan aya ce mutlaka ce ku ba su amma anan gurin da kai waɗannan shurutun guda biyu sai an samu sharda guda biyu wa batul yatama hatta idza balagun nikah فإن آنستم منهم رشدا اذا كون حلالو شريا تتره ده سو في كيكنن سي كو باسي wannan kuma shine mazhabin Imam Malik ibn Anas sabanin malaman da suke cewa da yaro ya balaga za a bashi dukiyarsa sabanin wadanda suke cewa da zaran mutum ya zama dan shekara 25 za a bashi dukiyarsa a ko dan shekara 30 ne a duniya ko dan shekara 40 ne a duniya matakar babu shiriya da kinki tare da shi to ba za a bashi dukiyarsa don Allah ya nasanta haka cikin littafin ubangiji sai fatafa ilayhim amwalahum to sai ku miƙa musu dukiyoyinsu wala ta'kuluha israfa kar ku ce za ku kashe musu dukiya ta hanyar da mubazzaranci abinda za a kashe musu naira 500 kashe 10 abinda za a kashe musu naira 200 kashe 400 akan ce al-qital akan ce muqatala haka al-bidar akan ce mubadara an yatbaru wa man kana ganiyan falyasta'f iran falyakul bil ma'ruf wanda ko ya kasance fatiri ba mawdaci ba falyakul bil ma'ruf to yati daga ta hanyar da ta dace abin nufi idan akwai dukiyar maraya a hannunka rabin miliyan ko miliyan ɗaya ko biyu to ya halatta kai masa kasuwanci idan kana yi masa kasuwanci duk bukatarsa da ta taso a cikin dukiyarsa za ka ɗauka kai masa abinci sutura kiwon lafiya kuɗin makaranta da sauran bukatunsa kuma ka yi ba tare da almubazzaranci ba shine la ta'kuluha israfa to a irin wannan lokaci idan kai ma kana da wadata kana da dukiya to harkar da kake yi ta kasuwanci da kudinka din nan bai halatta ka dauki riba a ciki ba bai halatta ka dauki ladan ayyukanka ba ladan gudanar da dukiyar ba za ka kasa ba tunda kai ma mawadaci ne kila dukiyar maraya rabin miliyan sai ku kana da jarin da ya kai miliyan 5 ko 10 ka raba ta cikin taka kake masa kasuwanci to idan aka samu riba ka ware daidai ribar miliyan 10 dinka ga daidai ribar rabin miliyan dinka to karka sai sai ka dauki ladan halalka a cikin ribar shine wa man kana ganiyan falyasta'tif sai ka kame kanta ta hakura ka nemi ladan a wurin ubangiji wa man kana faqiran wanda kai kasance talaka ila wannan rabin miliyan din tamaraya dake wajenka ita ta dai ce jarin da kake juya sai ba ta rubuci to anan gurin idan ka juya aka samu riba sai a zo ai kasafin ribar menene abin da ya kamata mai kudi ya samu menene abin da ya kamata mai juya kudi ya samu sai ka dauki daidai abin da shi ya kamata ka dauka a ciki wannan ya halatta shine wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf misali idan aka ce an samu riba ta naira 100,000 yaya suka saba gudanarwa in kai ne ka bada naira 100,000 wani ma buka son ki da ita sai ya samu riba ta naira 500,000 to ya kuka tsara kila tsarin da suka saba yi a garin ku shine naira 500,000 ta mai sarrafawa naira 500,000 ta mai kuɗi naira 500,000 kuma ta bi kuɗin kansu in haka kuka saba shi kenan wato lokacin da ka dura masa kuɗin sa naira 100,000 aka samu 500,000 kai nawa ne naka a ciki 500,000 ya halaka ka dauki wannan 500,000 fa liya sabbin ma'aru idan ko kun saba a'a idan na baka 100,000 ka sarrafa min ita sai aka samu riba ta naira 10,000 ana rabawa ne daidai mai kuɗi ya dauki 500,000 wanda ya harka kuɗi kuma ya dauki 500,000 to idan haka ne a cikin dukiyar maraya ma ka san da ya kamata ka dauka ɗin ka shine ma'anar fa liya sabbin ma'aru abin nufi dai kuskure ne kai san rai an samu riba ta naira 10,000 ka ɗauke 8,000 ka ajiye maka 2,000 kai ma ka san kai san rai kai san zuciya wannan bai zama bil ma'ruf ba ke in dai bil ma'ruf ne sai dai ka ɗauki daidai zuwa daidai ɗin Allah ya ce fa idza dafa'tum ilayhim amwalahum idan ku yi nufin miƙa muku dukiyoyinsu bayan sun yi hankali ɗin ga balaga ga hankali fa ashidu alaihim sai ku kafa shaidu a kansu ku kirawo shaidu ku ce to ba dukiyar wani lokacin da na karɓe ta kaza ce yanzu ta zama kaza ko ta ƙaru ko an yi hasara ko ga dalilan da suka sa aka yi hasara ko ta ƙaru ga abin da ya kai a lissafe a rubuce ka baki ya karɓa a yi takarda ka sa hannu ka bayar ya sa hannu ya karɓa sai du su sa hannu a gaban mu aka yi ya samu kofi ka samu kofi saboda yau da gobe wani abu na iya tasowa daga baya dan Allah wannan tsarin da muke yi mu da muke da marayu a hannun mu a yau galibi idan wanka ya mutu aka bar ka da marayu sai ka rike duke su ba mai tambayar nawa ne ma ko lissafi ba a yi sai ka ɗauka lissafi yaran ba su san lissafin ba iyayensu mata ba su san lissafin ba yan uwan matar ba su san lissafin ba sai kai kaɗai abin da kaga dama shi zaka ba ku kuma da wuya ka ga a tarihi wani mutum da ya kirawo marayu ya ce ga dukiyar bayan kun girma ga dukiyar ku ba ku kayan ku kada wannan shi ne zalincin da muke ciki a cikin rayuwa a yau da dama daga cikin mutane sun ɗauka dukiyar maraya kawai halalta a wuri da 'ya'yan wansa don ya ci kuma sai ne da 'ya'yan ƙaninsa da 'ya'yan yansa don ya ci kuma sai ne da dama daga cikin mutane haka suka ɗauka har gaggawa suke su wani cinye dukiyar maraya ɗin kafin ya girma in gida ne dandanan a sassa ko a rabe gidanen ko aika ba ko aika in filoto ne dandanan a ɓasar da waɗansu in ma an samu takardun da uwar yaran ba su sani ba yaran ba su kai ma sun yi wa yau su san ga takardun filoto na madaban mu ba to duk abin ne wani ma har a kawo tarihi na ƙarya an yi tuliki ai ya sayar tun yana dare ai ya sayar mun ai ya ba ni ai ya ba wani wato mutane kawai sai su yi wa sandar da dukiyar marayu ba su san ba ubangiji ta ala na gani mala'iku na rubutowa kuma suna nan a kiyama sai sun anayo ta gaba wato duk dukiyar da mutane ke ciwo ta zalunci fa ranar tashin kiyama za a tashi mutane za a tashi dukiyar ga dukiyar gata sai saboda wannan sai yanke zumunci saboda wannan sai kisan kai saboda wannan kai kaza kai kaza kai kaza duk waɗanda suka kashe wani suka ɗauki dukiya sai a tashi su ga dukiyar ga su ƙasa ta amaye da komai ba abin da ƙasa za ta rage wanda ba ta amayar da su ba idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha wa lam yakun tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhala za ta amayar da duk abin da ke cikin ta gaba daya wanda ya kashe wani saboda dukiya shi wanda aka kashe din zai rike wurin wanda ya kashe shi ya ce ya Allah ga wanda ya kashe ne yake mun kai ko ya harbe yadda bindiga tambaye shi ne ya kashe ni hallakar da za a yi wa masu kashin kai kenan kawai don su samu dukiya don su samu abin duniya abinda ba zai dawo da kai ba ka kashe yau ka ɗauki dukiyar kai kuma ka je ka nufi a yau ba ka ci dukiyar ba to ne za ka ce Allah ranar tashin kiyama da haka ya kamata mutane su shiga kashin su ubangiji yake idan sun je muku ba su kayan su ku ba su dukiya duk wanda ya ci ya filotin marayu ko ya ci ya gonakin marayu ko ya ci ya dukiyar marayu ya tabbatar sai ya yi amanta a ranar tashin kiyama kuma ya tabbatar kamar yadda aya za ta bayani nan gaba ya yi a cikin sa in ma mutane ba su gane ba a duniya in a duniya ya fi ƙarfin a kai su kai su saboda marayun ƙanana ne ba za su iya kai su ƙara ba in sun kai su ma ko uwarsu ta kai su ƙara ya fi ƙarfin ta ya fi ta sunan kurɗa kurɗa zai ɗauki lauyoyi za a yi turanci za a yi ƙabdi da baɗi in turanci a kai su to za a bukin gina daga yana kawai mun ƙabdi da baɗi da su in wani ya kare ka a nan yau gobe kuma a ga wanda zai kare ka ha antum ha'ula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya famin yujadilu llaha anhum yawmal qiyamah amma ya kuna alaihim wakila in kun ba su kariya da tsaro anan kun kare su kun ci dinkin wanda suka so kun handa ne dinkin wanda suka so to a ranar tashin kiyama ba za su tsaro da kariya kuma to shine abin da ya kamata duk mai hankali ya lissafo daidai kai maza ka bayar da abin da kake yanzu tun ana shi da juna kada ka bari rana ta fadi ma'ana kada ka bari mutuwa ta zo maka ba tare da kai wannan ba ubangiji ta'ala ce wa kafa billahi hasiba Allah ya isa da hisabi ranar tashin kiyama
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا
بالرجال نصيب مما ترك الوالدان ماذا جلسنا بولي كثر مما ترك الوالدان تكون أدلة إياه ينسك مجسك بلي والأقربون في بيجي مسيح كثر kamar wa ko kani ko ya ko kanwa walin nisa'i nasibun haka mataye ma suna da wani kaso min mata rakal walidani cikin abin da iyayensu suka mutu suka bari wal aqrabina ko dangin su mafiya kusanci yayyan su ko kannan su tare da sharuɗan da ake kiyaye ya wajen cin gado min ma kallabin wa kaso cikin abin da yake danka danko mai yawa wannan aya na nuna tabbatarwa da kiyamace cin gado cikin shari'ar musulunci wanda a lokacin jahiliya ba haka abin yake ba mace ba ta cin gado amma da wannan aya sai aka tabbatar da ƴan mace za ta ci gado duk da cewa kasanta bai kai na ɗa namiji ba saboda wata hikima ta addinin musulunci wanda ubangijin da ya halitta mu ya halitta shi ya gano ta sama da mu subhanahu wa ta'ala to amma dai tana da wannan kasan dole sai an bata mimma qalla minhu cikin abin da yake dan kaɗan ne na abin da iyaye suka bari ko dangi aw kasir ko kuma yaya waita yana da yawa nasiban mafruda rabo ne wanda yake na wajibi لفظ المفروض على وزن اسم المفعول واتو مصدر جاء على وزن اسم المفعول مصدر يتنزو واتو أكون النصيبة نصيبا مفروضا واتو نصيبا واجبا نصيبا مقدرا من قبل الله عز وجل كسوني تمني أبن قدرا وتفسر بيان أبو بيس رجوزن الله تعالى ثم تيلس لأباد في بيان كتنن كوكما كان مجدن أما منين ربنا في الله جل ذو الغباء أتكون آير ربنا قادو سألة
وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا
وإذا حضر القسمة أولي القربى إذا بيجي مكة تاسك هالركي ويرن بغاء رب قادو واليتامى ko malayu suka zo wajen rabon gado wal masakin ko talakawa mabukata farzuquhum minhu ko arzuta su wani abu na dukiyar gado din ko mai kankanta ko kulu lahum qawlan ma'rufa kuma ku fada musu zance fadi wanda yake daddada mai kyau na lallaci abin nufi wani ne ya mutu ya bar ƴaƴanka sai muka zo za a raba masa gado wajen rabon gado sai ga malayu daga cikin makwabta sun zo sai ga talakawa sun yi wa ake rabon gado gidan wani sun zo sai ga dangi na kusa irin waɗanda ba sa cin gado waɗanda ake kira ulul arhami a yaren malamai na rabon gado sun zo wajen to irin waɗannan su ne Allah yake nufin farzuquhum minhu kafin a fara rabo sai a ɗauke ni ɗan abu sai a ba su a ce su raba sarkafi sun lillahi sannan kuma ku yi haƙuri ku tafi gani dukiyar marayu ke bayan Allah farzuquhum minhu ku ɗan ya faru su koya yake وقولوا لهم قولا معروفا فتا مثل زلتين لا يسكن في هكذا فأنا آية ما لم يسكن فتاني أكدا هل هي منصوفة أو محكمة آية تغدى أنك في هكونت انت كوكم هكونت انت فنان انت بسكي أتكين الدين المسلم فأبانا من فرقوك الله فننكما أمر من لكي تكين آية فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا هل هي من الوجود أو للاستهباب ثم أمر من النواجب كوكم من الاستهباب idan muka koma kan batun farko shin ayar an shafe ta ko ba a shafe ta ba zance mafi inganci ayar ba a shafe hukuncin ta ba ayar ba a shafe hukuncin ta ba hukuncin ta yana nan cikin addinin musulunci kamar yadda abdullahi dan abu zai faɗa a cikin riwayar da imamu bukhari ya kawo ta a kitabu sahih amma idan muka koma ummalin da take cikin wajibi ne sai mu mustahabbanci mun san da asali a cikin ummalin kine yake da yake ba a mai da shi zuwa ga mustahabbanci sai in sami karina al-amru al-mujarrad al-qara'in bi ibn juz wannan kuma malaman sai cikin su ne da yawa to da haka daukar shi a matsayin wajibi shi yake saboda daukar shi a matsayin mustahabbanci waɗansu malaman suka ce a kasawa biyu zamu tunda an ce mimma qalla minhu aw kathura idan dukiyar na da yawa to bin umarnin ayar ya zama wajibi in dukiyar yar kaɗan ce to bin umarnin ayar ya zama mustahabbi tunda Allah ya ce mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruda ibn jarir tabari ya kawo wani zantani ban mamaki wanda yake cewa abinda ake nufi da tarbiqahum minhu sai mafi ya gado ko yaqulu lahum qawlan ma'rufa sai al-masakin wal yatama sai adafa hakuri yace haka ayar take nufi ta kasa ne dan haka ma cikin gado tarbiqahum minhu yaqulu lahum qawlan ma'rufa sai kuma in kalle da suke cikin talakawa sai a nufi a ji ta kai hakuri ko sun dinkar malaika ko dinkar malaika kai aiki ba innal ladina yaqulu amwalu wa tama zulman inna ma yaqulu fi bainihim nar wa sayuslawna sa'ira ma'ana adafa hakuri amma ko saka babu wannan zai saka da zahirin ayar tunda Allah ya ce farzuquhum minhu inda magadan ne ake nufin da farzuquhum minhu kaga ba duka za a ba su dukiyar baban ku ba wani abu da dauka a ba su alƙairar sauran ta sauran adawa kaga zahirin ayar ba zai kuma wannan tafsirin da Ibn Jarir sadari yake kai su ba ko ya kawo su tafsirin sa ba dan haka dai zance mafi inganci wannan aya tana nan mun hukuma ce gairu mai suka hukuncin ta tabbatacce ne cikin mutunci sannan kuma zance mafi inganci umarnin da ke cikin ta yake da lojo in har sun zai baki lawa su za a yi ba amma in har suka zo to daidai lokacin da ya dace da aran nan za a raba gado sai a ɗauka a ba su amma sun zo bayan an riga an gama raban gado kaga ya babu wani abu sun zo da aran nan za a raba gado ba dan ba a gama lissafi ba ba a gama tattar dukiyar ba ba a gama ma wayware matsalolin dukiyar ba bashin da yake bi ko ake bin shi ba a ba su hakuri a lokacin ranar raban gado bai zo ba ranar raban gado ba za a ba su shela ba amma in suka bi suka zo to lallai za a ba su dan idan ka ba su shela tabbidan ai za a cika ne a gidan ku ina fata an fahimta ubangiji ta ala ya ce yaqulu lahum qawlan ma'rufa wa yaqulu lahum qawlan ma'rufa ku fada muku fadi wanda yake da daɗa cikin addini sai Allah sai
wan yakshu alladhina law taraku min khantihim dhurriyatan da'afan qafu alayhim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida إن الذين يأكلون أموالا يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا
وليكن الذين لو تركوا من خلفهم ذرية وقال ذا سكيتين ولو ذات بروة أنت ذرية أبا ينفو بعافا وسقنانا ما سلوني فتسكيائي su kiyayi bari a zalunci marayun gidan wani don su ma idan sun mutu sun bar yara ƙanana a samu wanda zai tsaya da a zalunci marayun gidansu abinda ayar take nufi kenan wal yakal ladina la yataraku min khalfihim dhurriyatan bi'afan khafu alaihim waɗanda ke jin tsoron barin yara ƙanana a gidansu wanda inda za su bar su suna jin tsoron za a zalunce su to su kiyayi a zalunci ƴaƴan wani a gabansu ba tare da sun hana ba falyattaqullaha ku tsoraki ubangiji wal yakunu qawlan sadida ku tabi magana wanda kuke da dada ibn jarir sabar ya rawaito a cikin littafin sa na tafsiri an intizaran in yatrukhum bi ghairi malin fa yakunu iyalan ala nas yanzu dai daga cikin ku zai so lokacin da ya tafi mutuwa ya bar yara kanana yan tara gutsa ba a dukiya su zama sun tagayyara a bayan rasuwarsa sun zanto bayi ko yara ko barori a gidan wani ɗaya daga cikinku zai so haka in ɗaya daga cikinku ba zai so haka ba fala yanbaghi an ta'muruhu bima la tardawna bihi li anfusikum a ce bai kamata ba ku umarce shi da irin abin da ko ba ku yadda ba hakan ya faru ga ƴaƴanku walakin qulu al-haqqa min zalika ku faɗi magana ta gaskiya abin nufi dai lokacin da mutum ya zo mutuwa ana ganin kila cutar nan ta ajali ce ba zai tashi ba bayan umarninsa ake wane ya sarrafa bayan umarnin da ake wani gina masallaci ba bayan umarnin da ake da kaza ba wannan baki ne abu mai muhimmanci wannan in yana da rai wannan zaka sai ba dan wani kila idan ya tabbatar mutuwa zai yi ya ga mace gaba ɗaya dukiyar da ta daukar da ita da ai suka samu komai yace ai kaza ai kaza ne ina fata an fahimta idan yi tabbatar ba zai tafi to menene abin da ya kamata ka umarce shi wani wake bin ka baki wani wake ki bi baki yana fada ma sanar rubuta wani kaza yake bina wani kaza nake bin sa kai kuma kana rubutawa dan wannan yana da matukar muhimmanci akwai shaida akwai takarda a ina ka ajiye ta a ina fayil din yake a karkashin gado a karkashin kulo a cikin office a gida a banki dan tabarma a ka kai banki ajiya certificate din menene duk wannan ake bukatar ka sani dan wannan kana yi ne dan kare bukatun su yaran dan kai ma idan ka tashi mutuwa a samu wani
duk abin da kai da dukiyar maraya amfanin da kai amfanin wani kai ba maraya ba ko ne kai lalata ka kai dan bakin ciki su ne su bi al'atu inna ma ya'kulu nabi bakul hinara ku tabbatar cewa kuna cin wuta ne a cikin ciki wa sai ya launa kira kuma lalle da kallon zaka ga wuta ta kira lalle sai ya so na da kuma yayin ta akan kaba kaza akan kaba da'i akan kaba jahannam akan kaba da'i duk yayin ta kuma kowa ne yana kaita ma'ana wanda ke nuna arabati da mutima da wahala a cikin ta Allah ya ya tabbata cewa hadisin bukhari ma ga Allah ya insal bil sab'al mubita ku kiyaye al'amara da ku da ke halaka da dan adam kuka ce wa Muhammad ya rasulullah menene al'amara da ku ma tallata wa ma ga Allah ya asirku billahi قال الله تعالى ولا غير ذلك من الامر يجب اصله صافي قوتي لا اكو قتل الناس التي قتل الناس التي حرم الله الا بحق كفر يوم الله هذا كفر لا اكو اكل الليله شيء كفر الله لا اكو اكل مال يتنا نجيك واكل مال يتنا نجيك يجب واكل مال يتنا نجيك يجب يجب والتولي يوم الضحى وتنطي يبدو اعلم بأتي هيك الهدين المثلين نبقي وكفر من صلاة المؤمنات الغفلة ما تنوم الله تعالى عبيره الله باقى جنسك جيك بكي امرنا كيكي باين باقى جيك بلوك رسالة وقال لك ان الامر عليم صحيح هذا سكي اكوكم بيك المرأي الله يكرم الله يكرم
يمسيكها الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه
فتوضأ منه ثم انزل الله يا الولاد الروم ثم رجع عليا ruwan alwalad da aka fara sai manzo Allah ya yayyafa akan Jabir Jabir yake fa fatu sai na farfado kaga ana tabarruki da jikin manzo Allah ke dan ba jiki mai albarka a duniya irin jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka idan annabi ya alwala akan tare ruwan sahabbai kamar sun yi kisan kai kowa na son ya dauki nashi rabon ko da gurgurdan tafin hannu ne ka samu a ruwan da manzo Allah ya alwala haka idan an yi masa aski kadu ya katilu kowanne kamar ya kashe yana kokarin rigima da ɗan'uwansa wajen ya samu gashi ɗaya na gashin kan annabi da aka aka kaga ana tabarruki da jikin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ne waɗansu masu son rai suna sai suka ce a yi da sunansu ko da waliyansu wanda shi annabi mutahaqqiqul barakatuhu albarkarsa tabbatacciya ce waliyinsa ko shehinsa kuma ƙila wa ƙala ne ko akwai ko babu ba mu da tabbas amma manzon Allah muna da tabbas idan ka ce kai ma da tabbas ma'ana shi ne manzon Allah ka faɗa da ka faɗa kenan bayan annabi ya bar duniya sahabbai gaba ɗaya sun yadda khairun nasi ba'da nabiyyin wal mursalin fi sayyidina Abu Bakr Siddiq amma ba su yi kokowar ibar ruwan alwalansa Umar ya zo ba ya kokowar ibar ruwan alwalansa ko gashin kansa ba haka Usman haka Ali haka dukkan sahaba cikin ta wani shehi ya zo da karshen zamani sai ya fara ruwan alwalansa bisa mana ya fi sayyidina Abu Bakr ya fi Umar ya fi Usman kenan wallahi tallahi bin yadda ba mun tabbatar ba mun tabbatar babu wani waliyi a cikin al'ummar manzon Allah da yake zuwa Abu Bakar. Mun tabbatar bayan Abu Bakar ba irin Umar, bayan Umar ba irin Usman, bayan Usman ba irin Ali, bayan Ali sai cikon shidan da suka hada aka mutu bishara da aljanna. Amma cikin su ba da nuran kuma kowa ba, ba wanda ku kulle bakin sa ya ba muride yake siya. Babu cikin su ba wanda ya wanda. Ina fata an fahimta. Jabir dan Abdullahi yace fada'a bi ma'in, sai manzon Allah ya sa a kawo ruwa, fatawadda'a minhu, sai yayi alwala, kuma rashi alayya, sai yayyafa mu. Fa aqattu, sai na farfado. Fa qultu, sai na ce da manzon Allah, ma ta'muruni an asna'a fi mali ya rasulullah, wani umarni kake mun me zan yi da dukiyata ya manzon Allah, ina da dukiya da yawa, ga cutar nan na tashi ko barin tashi ba, wani umarni, wani wa'azi za ka yi mun? Sai manzon Allah ya shiru. Jabir ce fa nazalat yusikum Allahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayyin, sai Allah ya bada ansa, Allah na muku wasiki dangane da ƴaƴanku, lizzakari mithlu hazzil unsayyin, dukkan da namiji daya yana da rabai ƴaƴa mata guda biyu. Ma'ana sai wannan aya take nuna mafi kyawu lokacin da mutum ya zo mutuwa, abinda kai zai iya yi shine yayi wasiki, amma sauran kare yawa masu cin gado kyaci. Amma ina cikin koshin lafiya, ya yi duk abin da zai da dukiyarsa, ya gina masallaci, ya gina makaranta, ya gina gidan marayu, ya tallafa wa bayin Allah, wannan haka ke so. Amma da zaran ya kwanta, kada ce zai sayi wannan gine-ginen, a'a sai dai ya yi wasiki da abin da ke ɗaya cikin biyar ko ɗaya cikin hudu ko sama da haka, ma'ana ɗaya cikin bakwai ko nawa makamancin haka, don marayu su ma su samu. Tunda gashi Jabir ya ce me zan yi, sai Allah ba da ansa, ya ce yusikumullahu fi auladikum, Ubangiji ta'ala na muku wasiki dangane da abin da ya shafi ƴaƴanku. An fahimci wannan hadisin ko? Ga wani hadisin cikin sunan Tirmidhi wanda aka karɓo daga Jabir ɗan Abdullahi, yace ja'a imra'atu Sa'd ibn Rabi' bibnataiha min Sa'd ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sa'd ibn Rabi' ɗaya daga cikin shugabannin mutanen Madina, bayan ya mutu sai matarsa ta zo wajen manzon Allah da ƴan mata guda biyu. Fa qalat, ta ce ya Rasulullah, ya manzon Allah, hatani binata Sa'd ibn Rabi', waɗannan ƴaƴan mata guda biyu ne na Sa'd ibn Rabi', min Sa'd ibn wato kutila abuhuma amma aka yawma Uhud shahida, mahaifinsu an kashe shi tare da kai lokacin da aka yakin Uhud, a can yana tare da kai aka kashe. Wa inna ammahuma akhadha malahuma, dan uwan mahaifinsu, wan mahaifi ko kani ya zo ya ɗauke dukiyar gaba ɗaya ya tafi da ita, kaga ba bakirin daga can wato waɗansu suka fara yake. Falam yada lahum malan, bai bar musu komai ba, wala tunka hani illa wa lahum malan, ka sani ko manzon Allah ba za a yi musu aure ba sai da dukiya. A sai tunda ƴaƴa mata wato idan an tashi aure da su ana bukatar dan wani abu. Qala, sai yace manzon Allah ya ba ta ansa, yace yaqdi Allahu fi zalika, yi hakuri, Allah zai kawo hukunci kan wannan, yanzu ba wahayi. Fa nazalat ayatul mirasi, sai ayar da bangado ta sauka, ma'ana yusikum Allahu fi auladikum, da ita da walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad, da ita da yastaftunaka qul Allahu yuftikum fil kalala, sai ne ayoyin rabon gado guda uku ba sanin rubutu, sai ayoyin rabon gado suka sauka cewa ga yadda za a yi, ga yadda za a yi, ga yadda za a yi. Lokacin da ayoyin suka sauka me ya faru? Fa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ila ammihima, sai manzo Allah ya tura cewa ja kira wa ankum din su, dan uwan baban su, zo dukiyar da ka dauka kawo. Ya je kawo dukiya, manzo Allah ce a aqibi na tayi sa'adin as-sulasain, ƴan matan nan guda biyu ƴaƴansa ba su biyu bisa uku na dukiya, sai ya dauka ya bar. Wa a'ti ummahuma as-sumun, uwarsu kuma a'ti ummahuma as-sumuna, uwarsu kuma ba ta sumune daya wato ainihin cikin tafas. Wa ma baki fa huwa laka, abin da ya rage shi ne naka, da ka tun yi gaba daya, ma'ana yanzu ka ba da biyu bisa uku dukiya gaba daya ga ƴan matan, ka ba da ɗaya cikin takwas da ita matar mamacin, kai kuma abin da ya saura shi ne naka, tunda kai asubi ne, su kuma suna ci da farji. Dan Allah a nan gurin ba an ƙwato ƴancin mata ba, ƙarshen ƙwato ƴancin mata ke nan cikin addinin musulunci. Ayoyin Alƙur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam duk sun tabbatar da ƴancin ƴamace, amma waɗanda ba su san wannan ba sai su ɗauka musulunci ya murguna musu, ya mutu ba daidai ba. Ubangiji ta'ala ya ce yusikum Allahu fi auladikum, Allah na muku wasiki dangane da ƴaƴanku. Kalmar wasiki umarni tare da jaddada shi da ƙarfafa shi, ɗan naka ne amma Allah ya fi ka san ɗan naka, har yi na kwasiyya cewa kula da shi, ai sai ne zaka yi wa wani wasiya ya kullan ma da danka bayan baka nan, amma ba wani ya ma wasiya ka kula da danka ba kai da kanka, nan dai ya fi kafin. Lafazin aulad yana nufin ƴaƴa, sawa'un maza ne ko mata, jam'i ne na walad. Idan an ce walad ba kawai an mace ce ko namiji, amma idan an ce al-ibn da namiji kenan, al-bin ya mace kenan, walad ya shafi namiji ya shafi mace. Da haka da Allah ke yusikum Allahu fi auladikum, Allah na muku wasiki dangane da ƴaƴanku, ma'ana mazan su da matan su gaba ɗaya. Hujja akan cewa maza da mata ake nufi, Allah ce lizzakari mislu hazzil unsayayn, lizzakari ga kowane ɗa namiji za a ba shi mislu hazzil unsayayn, rabon mataye guda biyu. Idan mutum ya mutu ya bar ƴaƴa maza da mata, kowane ɗa namiji za a ba shi rabon mata biyu, muƙaddara cewa ƴaƴan uku ne, ɗaya namiji biyu mata, sai a raba dukiya kashi nawa, sai a raba dukiya kashi huɗu, su ɗauki ɗaya ƴan matan, shi kuma ya ɗauki kashi biyu. Lizzakari mislu hazzil unsayayn, shi ya ɗauki kashi biyu, su sun ɗauki ɗaya. Fa in kunna nisaa'an fawqa sunnatayn, idan sun kasance ƴan mata ne fauka sunataini, biyu zuwa abin da ke sama da biyu, falahunna thuluthu ma tarak, za a ba su biyu duka uku na dukiya. Wa in kanat wahidatan falaha an-nisf, a wata qira'ar wa in kanat wahidatun falaha an-nisf, in mun dauki qira'ar wa in kanat wahidatan, kana anan ta zama natisa kenan, allati tadkhulu ala al-mubtada wal khabar, fa tarfa al-mubtada wa yusamma ismaha wa tansibu al-khabar wa yusamma khabara. Sai zanto taqdiri ake, wa in kanat al-bintu wahidatan, wa in kanat al-warithatu wahidatan, wa in kanat al-mawludatu wahidatan. Amma idan mun dauki wa in kanat wahidatun qira'ar nafi, ya zanto kana anan gudan tamma ce, ba na kisa ba, bi ma'ana taktafi bi marfu'iha, da ta samu fa'ili ba ta bukatan wani abu. Kana na kisa kuwa za ta shiga cikin mutu dawal khabar. Ubangiji ta'ala fi, wa in kanat wahidatan falaha an-nisf, idan ya ce guda daya to sai a bata rabin dukiya. An gane ko? Sauran abin da rage kuma a ba waɗanda za a ba su kenan. Wali abawaihi li kulli wahidin minhuma as-sudus, mamaci mahaifansa guda biyu, uwa da uba, kowane ɗaya cikin su za a ba shi sudusi ɗaya bisa shida, mimma taraka, cikin abin da ya bari na dukiya, in kana lahu walad, amma in yana da ɗa. Kar ku manta lokacin da duk aka ce ɗa a cikin rabon gado, ana nufin ɗaya ko goma ko ashirin ko ɗari, ana nufin mace ko namiji. Lafazin walad ya shafi mace ya shafi namiji, ya shafi ɗaya ya shafi sama da ɗaya. An gane ko? In kana lahu walad, fa in lam yakun lahu waladun, idan ko ya kasance mutum baya da ɗa, wa warithahu abawahu, iyayensa guda biyu ne za su ci gadansa, fa li ummihi thuluth, uwa sai a bata ɗaya bisa uku, to kuma uba a bashi nawa? Sai aya sai shi ba ta ce komai ba. Idan an ba uwa ɗaya cikin uku, kashi nawa zai rage? Biyu. Shike nan ba sai an ce ba abu yau uba, tunda ka fahimta a baya lizzakari mislu hazzil unsayayn. Idan an ce ba kuma ya kuma ragowar biyun a ba uba, an gama gwaran shike nan. Me ya amfanin ka'idar da aka ba ka amma lizzakari mislu hazzil unsayayn? Ina fata an fahimta. Wato idan mamaci na da ƴaƴa, a ce ƴaƴansa suka fi cancantar dukiya, da uwa da uba na mamaci kowa sai a ba shi ɗaya cikin shida. Idan mamaci baya da ƴaƴa, to a nan wurin iyayensa suka fi cancantar dukiya, a cikin tsakanin uba da uwa wa ya fi bukatuwa zuwa ga dukiya? Uba. Da haka sai a koma ƙa'idar min zakarin mutum hazir da sani, ita a ba shi sulusi, shi kuma a ba shi sulusani. An gane ko? Shi ne fa in menene wali abawaihi li kulli wahidin minhuma sulusu mimma taraka in kana lahu walad, fa in lam yakun lahu walad, in baya da ɗa, wa warithahu abawahu, iyayensa ne za su gado, fa li ummihi sulus. Fa in kana lahu ikhwa, idan mutum yana da yayye ko kanne maza ko mata ko garwaye maza da mata, da an ce ikhwa a babu da bangado, ba wai sai sun kai uku ba, biyu zuwa abin da ya sani. Dan karo ne ce ikhwa jam'i ne na tilla ala wazni fi'ila, dan haka uku zuwa abin da ya sani, uku zuwa goma, a'a biyu ana kiran su suna ikhwa. Karo ne ce a'a, ko ta kulliya ba ce ba a sawaini, babu da bangado ya ta bamban da wannan. Fa in kana lahu iswatun, in yana da ƴan uwa biyu zuwa abin da ya sama, ma'ana mamaci ne ya mutu, sai ya kasance baya da ƴaƴa, sai iyayensa, sai ƴan uwansa yayye da kanne maza da mata, to anan gurin yaya rabon gadon sa yake? Fali ummihi sudus, sai abu yau mahaifiyarsa daya cikin shida. kashi biyar da ya rage din na uba ne, yan uwaye da kanne ba su da komai, domin da ka'ida duk wanda ya zama shine sula ɗinka wajen samun dangantaka da ni, to in yana da rai kai ba za ka samu komai ba a gado. Yanzu wane ne sula ɗinka wajen wane ya zama kaninka ko ya zama wanka? Mahaifinka. To yana da rai, to shi wannan waɗin ko kani ba ya da komai, dan wanda yake shine sula yana nan da rai, da ba ya da rai zai samu. Ba haka idan kana da ɗa kana da jika, shi kan jika sai aka yi samu dangantaka da kai ba ta hanyar ɗanka ba? To shi jika ba ya da komai a rabin gado, tunda ɗanka na cikinka na nan. Ina fata an fahimta. Kamar yadda idan mahaifinka na nan kuma kakanka na nan sai ka mutu, shi kaka ta ina ya samu dangantaka da kai ba ta hanyar mahaifinka ba? To kaka ba ya da koko bai, tunda baba na nan. Inda ba ya nan sai ya samu. To a nan gudun sai mutum ya mutu, daga shi sai yayi da kanne ba ya da ƴaƴa. Sai kuma mahaifinka guda biyu sai yayi da kanne kenan. To a nan gudun yayi da kanne ba su da komai, tunda iyaye na nan. To amma a nan gudun me yasa ba a yi zakarin fil hazil unsayn ba? A bai wa uwa ɗaya bisa uku, a bai wa uba biyu bisa uku. A can ɗazu an ba ta ɗaya bisa uku, uba biyu bisa uku. Saboda me? Saboda babu ƴan uwa yayye ko ƙanne ga mamaci ɗin. Nauyin da ke kan uba ba ya da yawa. Don haka sai uwa ta ɗan samu kaso mai ɗan faɗi ɗaya bisa uku. Ina ba don kun fahimta. To da ya samu biyu bisa uku. Amma yanzu ga yayye da ƙanne da mamaci ke da su. Yayye da ƙanne ɗin nan ciyar da su bai yi mutu makaranta da lafiyarsu da waye a kan ƙore ke ko a kan uban. To da haka sai a ba uwa ɗaya bisa shida kashi biyar duk a bai wa uba. Su kuma ba dai su sha a mama ba, sai dai su sha a babban riga ke na ko. Tunda uba ne zai kula da su wajen ciyar da su makarantar su kewan lafiyarsu. Ka duba adalci na rabo na addinin musulunci. Shine fa li ummihi sudus, sai aka yi tuno uba ba a ce komai ba, ma'ana duka sauran kuma na uba ne, yan uwa ba su da komai. To wannan abu da aka faɗa da aka ce fa li ummihi sudus, da ma duk abin da aka faɗa a baya, min ba'di wasiyyati yusi biha aw dayn, wannan fa bayan wata wasiyya yusi biha da shi mamacin ya riga ya wasiyyaci da ita, aw dayn ko kuma bashi da ya bari a baya. An gane ko? Mamaci lokacin da ya mutu. Farkon abin da ake fara yi a jinsiyarsa, abin da malamai ke kira mu'unatu tajhiz, yadda za in wani ya kawo sadaka shi kenan a cikin dukiyarsa za a ɗauka, wato ainihin a biya motar da za ta kai shi makabarta. In wani ya kawo motar sa ta ɗauka shi kenan a cikin dukiyarsa za a biya masu wanka, in sun ce ba za su yi wanka fi sabilillahi ba. A cikin dukiyarsa za a biya masu kabari, haka kabari in sun ce su za su yi sadaka sai an biya su. A cikin dukiyarsa za a ɗau itacen da za a ɗora a kan kabari, ko tukunya da za a saka a sa, sannan a sa ƙasa. Wannan su ne mu'unatu tajhiz. Amma idan al'adar gari ta gudana, jama'a suna yin wannan fi sabilillahi saboda ka'idar wa ta'awanu 'alal birri, saboda falyatanafasul mutanafisun, mutane suna ta kokowar wa zai yi wa zai yi. Kaga wannan babu. Sai abu na biyu, akwai bashi akan ka ko babu? Shi kuma bashi iri biyu ne, akwai bashi na Ubangiji, akwai bashi na mutane. Bashi na Ubangiji ila akwai zakka akan sa da bai biya ba wajen shekara goma baya ba da zakka, sai a yi lissafi sai an cire kuɗin zakkan nan gaba ɗaya. Ila akwai kafara ta rantsuwa da zai ciyar da miskinai goma bai ciyar ba, har ya mutu bai yi ba, sai a ɗauke gwargwadon abin da za a ciyar da miskinai guda goma. Ila akwai kafara ta ciyar da miskinai 60 ya yi zahari wa matarsa bai yi ba yana da rai, sai a ɗauka sai a ɗauki yadda za a ciyar da miskinai 60. Ila akwai bakance da ya yi na cewa ya Ubangiji na yi alkawali tsakanina da kai zai yanka sa rana kaza ga watan kaza in sadaukar fi sabilillahi, sai ya kasance ya yi bakancen bai yi ba, sai a fitar da kuɗin sa, to wannan bashi ne na Allah. Duk sai an cire a cikin dukiyarsa an yi, sai kuma a zo bashin mutane, wani na bin sa, wani na bin sa, don a ɗauka a biya. Abin da ya rage to kuma sai a bincika, ya yi wasiya ko bai yi ba? Eh, ya yi wasiya. Me ya yi wasiya? Wa yake a ba? A bi ka'idojin wasiya a tabbatar ta cika. Bai yi wasiya ta sako ba, bai yi wasiya da abin da ya yake, wato shari'a ba ta da wasiyyarci ba. Bayan an bayar, abin da ya rage shi ne za a zo a yi kasafai na bangado. Shine min ba'di wasiyyatin yusi biha aw dayn. To me yasa aka fara gabatar da wasiya kafin baki? Bayan ko baki ne aula kafin wasiya? Shine malamai suka ce balagar da ke ciki shine shi baki akwai wanda yake bi, don haka zai zo ya bayani wasiyyaci ko mutum baya iya zuwa, zai ji kunya ya zo wurin ɗaya ya ce ai baban ku ya mun wasiya da kaza ku bani kayana, zai ji kunya. Amma in baki ne ba zai ji kunya ba. To shi yasa sai Allah ya fara gabatar da wasiya, don kar magada su yi rowa da wasiya ɗin, ya kamata su bayar. ina fata mun fahimta. Allah ce aba ukum wa abuna ukum, ku da juna. Wannan bayanin gado da aka yi aba ukum, masu cin gadon dai ko dai iyayenku, haka wanda za a gada din ko dai iyayenku, wa abuna ukum ko kuma iyayenku, iyaye ne da iyaye. La tadununa ayyuhum aqrabu lakum naf'a, ba ku san cikin su wane ne zai fi muku amfani ba. Fariidatan min Allah, farillati da Allah ya tilasta akan bayi. Inna Allah kana aliman hakima, lalle ubangiji ta'ala ya kasance aliman masani sannan hakiman mai hikima. Ko shakka babu wannan so mun taba ne a karaban gado, ban ce komai ba. Walwala da bayani killa killa, gurgudan yadda ba zai gajiyar ba, mu samu muqaddimat a cikin babu mirasi. Wannan bayanin duk sai gobe idan Allah ya kai mu, abinda muka faɗa zama dai Allah shi ba mana, wannan kukuri Allah ya kai mana. Kar amanta cewa an saba duk shekara a wannan masallaci akan shi da kai ziyara firzu, akai taimako na abinci ko tufafi ko sabulun wanki ko na wanka. To wani bawan Allah daga damaturu ya ƙetaro goda ya tunatar da mu, ya kawo taimakon sa na naira 20,000, ya ce ya ji tulo har yanzu ba ce komai ba. Da haka muka tattauna da liman, liman ya ce to daga yau kofa a buɗe take. Taimako da aka samu bayarwa, ko buhunan gero ko na shinkafa ko na masara ko na sukari ko tufafi na maza ko na mata ko sabulun wanki ko na wanka, daga yau kofa a buɗe take. A kawo wannan masallaci, idan mun tara sai mu ba da ranar da za mu je mu kai ziyara kullum ga yan uwan musulmi da ke can, har ma wanda suke makwabtaka da su wanda ba musulmi ba, gwargwadon yadda hali ya sauƙaƙa. Kar mu manta muna cikin wata mai albarka, ya kamata mu yi ƙoƙarin neman albarkar wannan wata. Allah ba mu ikon taimakawa, Allah ba mu ikon kawo taimako, maza da mata kowa ya kawo nashi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.